إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور بودياتا تبتغى الله وبنجد انت لكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 21 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da 3 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 132 a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na 23 kafin mu tashi akan aya 133 ta tambaya ko tambayoyin da za mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Idan ne kan faru da wannan ayar da take shi na saba wa hajiya ta take kare shi in kuma ne ayar shi na saba wa Allah shi ne na hukunta
idan ka kashe abokinka bayan ya kashe hannuwarka kin ya tabbata kamar yadda ka faɗi na farko dai kai ma ka saba wa dokar Allah kuma ka saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulunci bai bar doka a hannun individual ni da kai ba, akwai hukuma wanda nauyin kulawa da wannan da bincike da tabbatar da bayanin da kai cewa abokinka ne ya kashe hannuwarka, hukuma ya kamata a kai hukuncin zuwa gare su su yi bincike da ya dace, sa'annan sai su yi hukunci yadda ya dace. amma shan alwashin cewa sai ka kashe shi wannan ba daidai bane. Na farko ya saba wa dokar Allah ne, kuma da Allah cewa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe shi. Kuma haka hadisin ashabu kutubu sitta, hadisin Abdullah dan Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farfajiyar wato filin Arfa yake cewa inna amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fahurimat yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Yace inna amwalakum wa a'radakum alaykum haramun, lallai dukiyoyinku da mutuncinku wa jima'akum da kuma jinananku akanku haramun ne ku zubar da shi. Baya halatta ka dau doka a hannunka, idan kai haka to su ma nasu ɗan uwan za su ce to ka kashe musu ɗan uwa, shi ma za su ɗau banza a kanka. Kaga yanzu ya zama fauba, an koma tsari na anaki kenan, ko kowa ya samu dama ya dau doka a hannunsa. Kamar yadda babaka ta ce ka bar al'amarin ka fi ka haƙƙi a kanta, haka kuma mahaifinka ya fi ku haƙƙi gabaki a kan wannan ƴar uwar taka, sai ku kai wa hukuma dokar cewa ga wane ya kashe kaza, su kuma su yi bincike. In ya tabbata sai su ɗau hukuncin da ya dace. A nan abin da ya kamata ka yi shi ne, in kun kai dokar wajen hukuma sai ka dinga bibiyar wannan matsalar har a yi masa hukuncin da ya dace. Wannan shi ne haƙƙi. Idan hukumar ta yi abin da ya dace, falillahi alhamdu. In ba ta yi abin da ya dace ba, kai sakaci a kai, kai ka kuɓuta a wurin Allah, saboda ka ba da amana zuwa ga wanda suka dace su ɗau dokar amana. Su Allah zai tambaya akan rashin ɗaukan doka. Amma ka ce, ai Allah ya ce, an-nafsu bin-nafs, ko? Rai idan ta kashe rai, ai ba ni ko kai aka ce ba, hukumar ita ce take da wannan haƙƙin ba wani ba. Ina fata wato ka fahimci wannan tambaya, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ita, ya sa ta yi mutuwan shahada, shi kuma wanda ya yi wannan Allah ya sa a ɗauki hukuncin da ya dace a kansa don ya zama izina a kansa da sauran musulmi. Shi sa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, a cikin yin qisasi idan mutum ya kashe wani, shi ka a kashe shi, Allah ya ce akwai rayuwa. Duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi, ai ba zai yi attempt din kashe dan uwansa ba. Abin dokar Allah akan wannan, duk hanyar da za ka bi a zartar masa da hukuncin da ya dace a kansa to ka yi, amma kada ka ce za ka kashe shi, kai ma ka yi kuskure wajen ɗaukan doka a hannunka. Allah ya kare mu, ya kare ƴan uwa musulmi gaba kike daga fada cikin wannan. Mai tambaya ya yi tambaya, wai shin ya halatta mace ta jawa malami baki a wajen tafsiri? Tambaya ce mai harshen dabo. Idan a cikin maza ne to baya halatta, amma in a cikin mata ne zalla, kuma shi malami ya kira matarsa ko ƴarsa ta ja baki, wannan babu laifi. Amma in maza ne to wannan baya halatta ya kawo mace ta jawo masa, saboda zai ja ta zuwa ga fitina. Sannan kuma ababai da yawa za su iya biyowa baya, amma babu laifi namiji zai iya zuwa wajen mace koyi ilimi idan tana da ilimin da ake bukata kamar yanda Masruq yaje ya koya a wajen Nana Aisha kuma Qasim bin Muhammad ya koyi ilimi a wajen Nana Aisha da sauran magabata daga cikin tabi'ai wannan babu laifi amma kamar yanda ake yanzu haka wannan yana buɗe kofa ta fitina baya tocewa yace zai aiwatar da wannan Allah ya sa mu kace azumin kananan idan mutum yayi mafarki ya farka zai yi wanka ne dan ya gama ni saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce yace rufi alqalam an thalathin an daga alqalami na rubuta laifi ga mutane uku annaim hatta yastayqiz mai bacci har sai ya farka kaga duk abin da ka gani a mafarki ba matsala ka gan ka akan abubuwa da yawa wannan babu laifi Allah ba zai tambaye ka akai ba saboda ba cikin ikon ka bane rayukan mu din nan idan mun kwanta yawo yake yi a sama a duniya idan ka kwanta ranka zai fita daga jikinka ne yana yawo a sararin amaniya a cikin wannan duniya shine Allahu yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha ayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun Allah yace Allah shike karban rai ya tawaffa ay yaqbidu al-anfus yana karban rayuka hina mautaha ayayin da take mutuwa wallati lam tamut wanda ba rubuta mata mutuwa ba fi manamiha tana cikin bacci to so nawa kake mafarki ka mutu kuma ka barka lafiya lau kai da sai kai san kabarin ko ina fata an gane yace fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut Allah sai ya rike ran da aka rubuta mata mutuwa sai a rike ta sai ta kija dawowa cikin jikinka sai a ce wani daga bacci ya tafi shi sa turawan wannan zamani sun yi wani wato injin wata ala aka kera wai saboda kwarewarsu a technology ana so a yi bincike akan dan adam sai aka yi wannan injin din sai aka sa shi a ciki idan yana bacci idan bacci zai zo masa sun ce there is an object that comes out of him ko wani abu da ke fita a jikinsa sai baccin ya zo a lokacin da zai farfado daga bacci aka ƙara sa shi a cikin wannan injin din sai aka ga wani abu ya ƙara dawowa jikinsa sai ya farfado suka ce and there is an object that comes back to him sannan ya farka kaga su object suka ce mu kuma Allah kaga su suna tunanin sun yi bincike ne mai tsawo da kwarewa na technology sai muka ce mu wannan sama da shekara 1400 da suka wuce Allah ya mana bayanin a cikin Qur'ani cewa ranka ne ke fita a jikinka shine object din da suka gani to idan Allah ya rubuta wa wannan ran mutuwa sai a rike shi sai ki dawowa jikin mutum wanda kuma ba a rubuta masa mutuwa ba sai ya dawo ya shiga jikin mutum sai mutum ya farfado daga bacci saboda haka abinda ka gani ba komai bane a kanka wanka za ka yi shi ba idan ka ga maniyi amma in babu maniyi shikenan ka ci gaba da harkanka ba wani doka ko musulunci da ka karya maka azuminka Allah ya sa mu dace to an gama tunda ra'ayinka ne wannan ai ka gama magana kuma me yasa ka kawo mana tambayar na farko ne wannan maganar da ya faɗi kuskure ne za ka ce dan mutum ya je umra ya zama munafiki ba sai dai ga shawara ya ce a irin halin da ake ciki na kunci da damuwa da al'umma suke ciki, za ka je ka biya umara ka narka shi a wajen taimakawa talakawa, shi ka fi samun lada da ɗaukaka a wurin Allah fiye da a ce ka je umara. Da haka ya faɗi, to magana ce mai kyau, amma jingina kalmar munafunci ga mutum wannan kuskure ne, kuma bai dace ba. Bai kamata a ce malami na ira wato yana furta irin wannan maganar ba. Allah ya shirye da mu, kuma ya shirye shi in ya tabbata kamar yadda kace malami ne ya faɗa haka. Na'am. Wannan ya nuna ya jahilci kalman larabci akan kisan annabi Musa da yake magana wali tusma ala aini, ai anan mufradun mudafun ta'ummu, mufradi idan aka masa idafa tana gamewa, idanuwa biyu ubangiji yake da shi, kamar yanda nafsi na hadisi ya nuni zuwa gare sa. Akwai hadisi na Imamu Muslim yake magana akan Dajjal, yace innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'warin, yace ku sani cewa shi Dajjal ido ɗaya yake da shi, kuma ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba. Kaga mafhumul mukhalafa ne kenan, ubangiji yana da idanuwa guda biyu. Sai ce wa'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut, ku sani cewa ɗayan ku ba zai taɓa ganin ubangijinsa ba sai ya mutu. Kenan duk wanda ya ce ma yana ganin Allah a duniya, to ya zama makareci, saboda manzo Allah ce ba mai ganin Allah sai ya mutu. Kenan ina ke ganin Allah a lahira ba a duniya ba. Ina fata an gane. Saboda haka wannan kuma shine mazhaba ta Ahlus Sunnati wal Jama'a, cewa ubangiji yana da idanuwa ne guda biyu ba ido ɗaya ba. Wannan babu wani daga cikin magabata da ya faɗe shi, kai hatta masu aƙidu munana irin su Mu'tazila da kuma Jahmiya da su Karamata da su Asha'ira da su Kullabiyya, dukkansu irin waɗannan munanan aƙidun ba wanda ya jinginawa ma Allah ido ɗaya. Ina fata an gane. Wannan kitabun ra'asi ne naka, ƙwaƙwalwarka ce kawai ta raya maka wannan. Ina fata an gane. Shi sa Ibn Taymiyyah ya ce hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwal. Wannan shine kudirin Imam Shafi'i da Imam Malik da Imam Ahmad da kuma Abu Hanifa. In ka bi tafarkin su to kai an datan da kai. In kuwa kaki babu wanda ya cuce ka, kai ka cuci kanka. Saboda haka wannan yana daga cikin aqidan Ahlus Sunnati wal Jama'a, cewa muna da kudirin cewa Allah yana da idanuwa guda biyu wanda suka dace da shi, kamar yadda nassi na Qur'ani da kuma nassi na hadisi ya tabbatar. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Wani irin bayani kake so mu gaya maka? Shin menene sirrin da yasa ba abin da ke girmawa sama ko ƙasa? Ko tunda ya ne tabbata cewa ba wani abin da yake bin wannan wuri. To a cikin hadisai dai da muka karanta, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwayar Bukhari da Muslim ya nuna cewa akwai wani yaro a zamanin sa da yake da'awar cewa shi annabi, har sahabbai saboda a lokacin manzon Allah ya musu magana akan Dajjal sai suka tsorata, suna ganin cewa kamar yaron nan fa shine Dajjal. Wata rana yaron nan a tafiya a cikin garin Madina, manzon Allah ya lallabo ta baya sai ya kama shi haka, da ya juyo sai manzo Allah yake ce masa madha tara ya gulam me kake gani ya kayaru sai ce inni ara al'arsh fawqa al-ma ina ganin wani al'arshi saman ruwa sai manzo Allah yake wa zalika al'arshu shaytan wannan al'arshin da kake gani a saman ruwa al'arshi ne na shaytan kina fata an gane wanda daga cikin malamai wanda suke ruqya da sauransu hadda akwai waanda suke ruqya waansu daga cikin shedanu suke ce musu wannan wurin kujeran shedan ne a wurin shi yasa su aljanu ba sa barin jirgi ko abin nan ya girma ta wajen oga ina fata an gane to amma mu dai mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa kujeran shedan a saman ruwa take kuma kujeran sa ta mulki yana in magana ta inganta kamar yanda suke cewa to kenan ya nuna wannan wurin tabbas shedan ne ke wajen Allah ya sa mu dace kam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
الله مدوكك ينا بام الأباري أكن النبي إبراهيم كاكن توهيدي kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu wa musulmin duniya sunan musulunci yana kafa hujja akan kafiran yahudawa wanda suke garin Madina da kuma larabawa da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen nuna musu abinda annabi Yaqub alayhi salatu wassalam wato wanda dane ga annabi Ishaq annabi Ishaq kuwa dane ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kada mu manta ayar da take gabanin wannan aya annabi Ibrahim ya roki Allah a cikin ƴaƴansa da kuma zurriyarsa da kuma garin Makka Allah ya turo manzo daga cikin su wanda Allah ya amshi wannan addu'an ya zaba daga cikin tsatsan ƴaƴan annabi Isma'il alayhi salatu wassalam sai Allah madaukaki yake cewa am kuntum shuhada'a shin kuna halacce habara yaqub al-maut ayayin da mutuwa ta halatto wa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ayayin da yace wa ƴaƴansa me za ku bautata wa bayan na shuɗe bi ma'ana wani irin addini za ku yi in na mutu qalu sai ƴaƴansa suka ce na'budu ilahaka zamu bautata wa Allahnka wa ilaha abaika ibrahim da kuma bangijin kakanka annabi ibrahim wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il da Ishaq da kuma annabi Ishaq ilahan wahida abun bauta ɗaya ne annabi Ibrahim Allah ya bautatawa annabi Ishaq Allah ya bautatawa annabi Isma'il Allah ɗaya ya bautatawa sai ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu cikakken miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da shi kansa annabi Yaqub Allah ɗaya suka bautatawa wannan sai ya nuna duka annabawa ga baki ɗayansu Allah ɗaya suka bautatawa shi sa hadisi ya inganta a cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim da sunani Abi Dawud da musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa nahnu ma'sharal anbiya mu tarin annabawa auladu allatin ya'yan ubanni ne mu auladu allatin ay ya'yan ubanni ne mu ba daya ya haife mu amma kowa yana da me uwarsa daban dinuna wahid bi ma'ana addinin mu guda ɗaya ne dukkan mu annabawa addini ɗaya muke kenan me musulunci suka yi tun daga kan annabi Adam alayhi salatu wassalam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su addini guda ɗaya suka yi shine addinin musulunci shine Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin al'umma sun kasance tsintsiya madaurin ki daya bautatawa Allah kai suka yi musulunci suka yi bayan shedan ya zo a zamanin kafin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai ya dasa musu bautan gumaka dalilin da aka fara bautan gunki kenan musan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya halicce shi ya matso tsatsanta dukkan munan ba wanda annabi Adam bai gani ba daga bayan annabi Adam Allah ya matso tsatsan annabi Adam a matsayin ƙwayan zarra a ciki sai annabi Adam ya ga wani yana haske sai ya ce man hadha ya rab ya Allah waye wannan sai Allah ya ce masa Dawud nabiyun min anbiya'illah wannan da ka hango kake tabayansa shine annabi Dawuda baban wa annabi Sulaiman annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya ce kam umuruhu shekaru nawa zai yi a duniya sai Allah ya ce masa 60 sana annabi Dawud zai yi shekara 60 ne a duniya sannan Allah ya karɓi ransa shi kuma annabi Adam abin da Allah ya rubuta masa shekara 1000 zai yi kafin ya mutu sai ya ce qalil shekarunsa na da karanci ni fa 1000 ka ga aka rubuta min shi kuma shekara 60 nashi na da karanci sai annabi Adam ya ce wahabtu lahu 40 min umri na kyautar masa da shekara 40 a cikin nawa yanzu ya rage nawa kenan shekaransa 960 a duniya shikenan kaga wannan a cikin tsatsan annabi Adam aka matso kowa ya ganta bayan annabi Adam ya zo doran ƙasa ya shekara 960 sai mala'ikan mutuwa ya zo masa sai yake ce masa me ka zo yi sai ce ka zo karɓar ranka sai ce a'a ai ina da ragowar shekara 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin sai ya ce fa nasiya Adam annabi Adam ya manta sai mala'ika ya mutuwa ya ce ba kai ka kyautar da shekara 40 daga cikin shekarun ka zuwa ga daya daga cikin ƴaƴa daga cikin wato jika daga cikin jikokin ka ba sai ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam annisiya annabi adam ya manta kaji inda dan adam ya gado dabi'ar mantuwa daga kakansa wa annabi adam yace sai ya zama dabi'an dan adam mantuwa zai yi abu kuma ya manta ko zai ce ma kaza daga baya kuma me ya manta kaji inda dan adam ya gado wato dabi'ar mantuwa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi to annabawa dukkan su sun bautata wa Allah ne akan addini guda daya shine addinin musulunci bayan annabi adam ya shude sai aka samu malamai suna karantar da al'umma su guda biyar wadda suwa'a yaghutha ya'uqa da nasra wa'annan bayan Allah ne malamai suna karantarwa da suka mutu sai shaytan ya zo ya samu daliban wa'annan malaman da sukan dan adam yace yanda Abdullahi dan Abbas ya bada labarin a cikin Sahih Bukhari da Muslim yace yanzu haka za ku kyale manyan wa'annan malaman su mutu ba za ku yi abin da zai sa ku tuna da su ba sai suka ce to me ya kamata mu yi dan tunawa da wa'annan malaman sai shedan yace musu ku gina butun kowane malami a majalisin da yake karantarwa idan kuka yi haka duk lokacin da za ku yi wani abu na sabon Allah in kuka daga kai kuka kalli butuminsa za ku tuna cewa ai wannan mutumin yana karantar da ku alkhairi sai ku bari kaga a zahiri abu ne mai kyau ko amma a matsarkashiya shedan yana so ya dasa shirka a duniya na farko kenan kajin da ya fito shi kenan sai suka saki jiki suka yi to waɗanda suka gina butun waɗannan malaman a kowane malaka kowane majalisi na malami an gina duk suka mutu sai shedan ya ƙara zagayowa bayan shekaru masu yawa ya tabbatar da ba mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka gina butun waɗannan malaman yana da rai sai ya dawo cikin jikokinsu da ƴaƴansu da tattakunansu sai ce wai kun san dalilin da ya sa iyayenku ke girmama waɗannan gumakan suka ce a'a yace ba ku ga in za su yi abu ba in suka kalle su sai su bari ba sai suka ce eh sai suka ce ai allolinsu ne Allah ne ake yi wa haka ba ku ga shi yasa suke girmama su ba to dalilin wannan sai suka koma suna bautata musu shine kan wannan Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda tazaran da ke tsakanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da annabi Adam shekara 1000 ne shine Abdullahi dan Abbas yace kana baina Adam wa Nuh alayhi salatu wassalam 10 qurun tazaran dake tsakanin annabi Nuh da annabi Adam shine wato karni 10 karni 10 nawa kenan shekara 1000 dan karni ɗaya shine shekara nawa 100 wannan sai ya nuna cewa annabi Adam bayan sa annabi Nuh shine farkon manzo kuma shine farkon annabi bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam nassi na wannan hadisi yayi ishara haka sa'annan kuma nassi na qur'ani ma yayi ishara Allah yace kadzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabawa Allah bai ce sun ƙaryata annabi Nuhu ba id qala lahum akhuhum nuhun fala tattaqun a yayin da ɗan uwansa annabi Nuhu ya ce wai ba za ku ji tsoron Allah ba amma kuma ga nassi na aya ya nuna mana annabawa ba su zo ba sai bayan annabi Nuhu inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai Allah ya ce me wan nabiyina min ba'di lallai mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu sa'annan annabawa bayan annabi Nuhu kaga wannan nassi ne na Qur'ani sannan ga nassi na hadisi na ashabu kutubu sitta hadisin Abu Huraira wanda muhalli shahid zan kawo ruwayar wato Ishaq bin Rahuya a cikin musnadinsa mutane za su zo wajen annabi Adam za su zo neman ceto, za su zo wajen annabi Nuhu shine muhallin shahida ciki sun wa yatuna Nuhan sai su zo wajen annabi Nuhu fa yaquluna ya Nuh ya kai annabi Nuhu anta awwal rusulullahi ala wajhi al-ard shine muhallin shahida kai ne farkon manzo a doren kasa amma tara ila man wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura Allah ya kira ka bawa ne godiya amma tara ila ma nahnu fi amma tara ila ma qad balagna amma tashfa'u lana ila rabbina kaga halin da muke ciki ba kaga abin da ya same mu na kunci da bala'i ba da zaka nemo mana ceto a wurin ubangijinka ba fa yaqulu nuh alayhi salatu wassalam sai annabi nuh yace inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla lallai ubangiji na yau din nan ranar tashin kiyama yayi fushin da bai taba fushi irin sa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai kara fushi irin sa ba innahu كان لي دعوة فدعوت بها على قومي إنا دعاء سأقول كون النبى أنباش كما يدعى جمتا ننسى يتشني قوسيني ممتانينا ممونا الدعاء سأقول وانا دليل نفسي 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 نيما تكينا نك نيما تكينا نك نيما تكينا نك اذهبوا إلى غيري كتبوا سامونينا تقال وانا yana nuna maka annabi Nuhu alayhi salatu wassalam shine farkon manzo bayan annabi Adam duk da yake shehu musulunci wato malam Abubakar Mahmud Gundi Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa al-aqidatu as-sahiha bi muwafaqati ash-shari'a ya naqalto asari dake nuna annabi Idris shine farkon annabi bayan annabi Adam alayhi salatu wassalam sai dai wannan azari bai inganta ba kamar yanda malaman hadisi suka tabbatar wannan bayanin da na gabatar mana shine magana mafi inganci sabanin wancan ina fata an gane to anan Allah subhanahu wataala yana so mu samu wani fiqhu a cikin wannan aya annabi Yaqub lokacin da gargara ta zo masa na mutuwa ya ajje ƴaƴansa da zuriyarsa yana so ya tabbatar da irin jinin da yayi musu na aqida ya karantar da su suna akai ko ba su akai kuma wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa wanda suka gani a aikace lokacin da babbansa Abu Talib yazo gargara ta mutuwa ne manzon Allah yayi ayya tallata mai musulunci ne ko yace ya am qul la ilaha illa Allah كلمة أحاج لك بها عند الله كو يتي كتي لا إله إلا الله كلمة جزان كفو هجا دئت أورن الله شي وكي أمسل انت هذا عذب تدخي أقول لنا نونا ها كو أبا أنا سو يدنج بيبيا كائن سيجمي سكي أكي مصفى ما ألوك سنتا متن يزو جرجرا نمتوا إن الله يباشي داما دزي يتنبيا حتى كما عبادت ان صامت يي ودانسا كما يلي يزو ا cikin سنن النسائي da ibn majah da imam tirmidhi a cikin jami'in sa lokacin da yazo gargara ta mutuwa sai ajja dansa yace ya bunayya innaka lan tadhuq amal iman hatta ta'lama anna ma akhtaka lam yakul li yusibak wa ma asabaka lam yakul li yukhtiak ya bunayya in kunta ala ghayri dhalika dakhalta an-nar ya qitana ba za ka taba dan tuna zakin imani a cikin zuciyarka ba sai ka yadda cewa duk abin da ya kubuce maka Allah bai yi za ka same shi ba kuma duk abin da ya same ka na alkhairi ko sharri daman Allah bai yi abin nan zai kubuce maka ba ya kai dan dana in ka kasance a bisa sabanin wannan bayanin da ya fito a bakina naji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka shiga wuta to kaga uba na gari shine ne bibiyan kudirin ƴaƴansa da abin da suke akai saboda yana so ya bar baya na alkhairi su ci gaba daga inda ya daura ina fata an gane wanda shine Annabi Yaqub yayi to wannan karatu ce wato karatu ne Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya bada wanda Allah yake gaya wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tilka ummatun qad khalat wa annan al'umma ce wacce suka shuke Annabi Yaqub da Annabi Isma'il da Annabi Ishaq da Annabi Ibrahim dukkan su al'ummomi ne wa'anda suka shuɗe Allah ce laha ma kasabat abinda suka aiwatar yana kansu alkhairi ko sharri walakum ma kasabtum ku kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuka aikata yana kanku ولا تسألون عما كانوا يعملون بذاءه تنبيهكم دangane da abin da suke kasance suna aiwatarwa ba kamar amsa yake badawa irin tabi'ar banu isra'ila lokacin da annabi musa ya tallata musu musulunci ya tallata wa fir'auna abin da zai ce masa qala fa ma balul qurun alula kace ni ina kan kafirci ko kakanninmu kannin farko da suka shude su ne hukuncin su kaga kaman yau ne ana maka wa'azi ana cewa abin da fadi ake yi ba daidai bane sai ka ji mutum ya ce kana nufin duk kakanninmu akan fata kenan suke kaga irin usulubin guda ɗaya ne Allah ce tilka ummatun kad khalat wa anta al'umma ne sabga sun shude laha ma kasabat abin da suka aikata yana kansu walakum ma kasabtum ku kuma abinda kuka aiwatar yana kanku shi Allah zai tambaye ku wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah ba zai tambaye ku dangane da abinda su a can suka aikata ba kai abinda ka aikata za a tambaye ka shine sai Annabi Musa yake masa ilmuha qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilmin aikin mutanen da kake tambaya na akan su yana wurin Ubangiji a cikin lawhil mahfuz ya rubuta ya iyakance shi ya san duk abin da suka aiwatar la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa duk abin da suka yi ya san dokar kuma ya san hukuncin da ya kamata yi musu kai yanzu ba daidai bane idan kai abu aka nuna maka cewa wannan abin laifi ne kace to hafizin kenan kana nufin duk kakanninmu suna kan kuskure wannan ba daidai bane kace nagode sai ka gyara ina fata an gane su kuma fa al'amari yana ga Allah idan a lokacin su sun samu wanda yayi musu bayani cewa abin nan ba daidai bane suka doge suka yi to Allah zai kama su akai in ko ba su samu ba Allah ba zai tambaye su ba tunda Allah ya bada kaida wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ko mu kasance muna azabtar da bayinmu inji Allah sai mun turo da dan sako gare su kan ayyukan da suke aiwatarwa su nuna musu cewa wannan abun ba mai kyau bane to a lokacin ne idan mutum ya aiwatar to sai Allah ya kama shi amma in mutum bai kini ba to shikenan ya samu uzuri in bai samu bayani akan wannan abun ba le wato ga hukuncin sa a wurin Allah ba amma in ya samu ya doge yace a'a tun kakannin mu ma abin da suka yi kenan shi ma yana bisa wannan abun to wannan fa bai da uzuri ai da abin da zai gaya wa Allah gobe kiyama Allah ka tsare mu na'am
wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin qulu amanna billahi wa ma إلى إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
wannan aya tana da sababu nuzul kaman malaman ulumul qur'an suna cewa daukan aya a cikin qur'ani yana da ka'ida guda biyu imma ibtida'iyun wa imma tabdiyun ko haka kurun Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya Muhammad ibn Ishaq ya fitar da asari daga Abdullahi ibn Abbas a cikin sirarsa haka Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa haka Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa haka Imam Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa haka Imam Qurtubi a cikin tafsirinsa haka Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya na kalto wannan asari daga Abdullahi dan Abbas yace قال عبد الله بن صوفيا akwai wani mutumi da ake kira Abdullah ibn Suriya al-A'wal al-A'war bi ido daya ya ce wa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya samu manzo Allah sai ya ce masa mal huda illa ma nahnu fi aw mal huda illa ma nahnu alaihi yace wannan mutumin bai yahude ne yazo ya samu manzo Allah sai yace babu wani shari'a a duniya sai abinda mu yahudawa muke akai kaga kenan yana kore ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai na musulunci kenan tabi'na ya muhammad tahdadi tabi'u sai ka shiryu kaji yanzu yana yawa manzon Allah da'awa kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi zai shiryu wa qalat an-nasara sai yahuda sai kristoci su kuma suka ce wa manzon Allah misla zalika inda Abdullahi ibn Abbas irin abinda wannan ba yahudan ya gaya wa manzon Allah su ma sai suka ce wa manzon Allah babu wani addini babu wani shari'a sai namu ka zo ka bi kristoci zaka shiryu Yahuda suka ce ka zo ka bi Yahudanci zaka shiryu Kristoci kuma suka ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo ka bi Kristanci zaka shiryu suna fadin haka fa anzalallahu azza wa jalla wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu sai Allah ya saukar wannan aya a cikin wannan sura yace wa qalu yahudawa kuma kristoci sun ce kunu hudan aw nasara ku musulmai ku zama yahudawa ko kuma ku zo ku zama kristoci ta tadu in kuka zama nasara za ku shiryu kristoci kenan in kuma kuka zama yahudawa ba yahude kenan za ku shiryu sai Allah ya ce kul ka gaya musu bal millata ibrahima hanifa tafarkin ai bal nattabi' millati ibrahim mu za mu bi tafarkin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace wa duk wani abun bauta zuwa ga bautatawa Allah shi kadai ba tare da wato tarayya da ubangiji ba kamar yanda Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yace da kuma Isa bin Jariya suka ce anan abin da ake nufi shine mustaqiman ya zama miƙaƙƙe addinin da annabi Ibrahim ya bi shine addini miƙaƙƙe haka Mujahid bin Jabr da Ar-Rabi'u bin Anas suka ce kalman hanifan ai muttaba'an abin da muka bi shine mun bi tafarkin annabi Ibrahim shine abun bi haka Abu Ilaba ya faɗi al-hanifu الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم yace kalman hanif abinda ake nufi da shi shine duk mutumin da ke bin annabawa tun daga na farkon su zuwa na karshen su shine alhanif to kaga wannan ikhtilaful tanawul ma'ana kenan bambanci ne na wato ma'anonin wannan kalmar saboda haka a ka'idar malaman tafsiri yanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake bayani a cikin muqaddimatu fi at-tafsir yace idan aya tana daukan ma'ana sama da guda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in ya kai 10 to wajibinka ne malamin da zaka fassara wannan ayar ko hadisin wa'annan ma'anonin gabaki ɗaya ka fito da su kuma sai kai wa mutane bayani saboda ba guda ɗaya Allah ke nufi ba wa'annan ma'anonin gabaki ɗaya su Allah ke nufi saboda alqur'anu kulluhu jawami'ul kalim qur'ani gabaki ɗayan sa yana dauke ne da dunkulallen kalmomi idan ibn qayyim al-jawziyya zai fassara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a mujallaji guda uku kowane mujallaji guda ɗaya ya kai shafi 300 da ɗan kai kalman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ashe kenan in dai aya za ta dauki ma'anoni da dama to wajibi ne a fitowa da mutane dukkan wa'annan ma'anonin tunda Allah ya wajabta mana bautata masa ta hanyar Qur'ani to mu san su mun yi aiki da su saboda duka Allah ke nidi ba guda daya daga ciki ba to Allah madaukaki ya ce wa annabi Ibrahim da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tafarkin annabi Ibrahim shine daidai wa ma kana min al-mushrikin shi annabi Ibrahim bai zama da kai daga cikin mushrikai ba annabi Ibrahim bai taba shirka ba kuma su da suke raya cewa su Yahudawa ne annabi Ibrahim tafarkin su ne su ma kristoci sun ce annabi Ibrahim tafarkin su yake bi shi sa Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين النبي ابراهيم بي زما يهودي با كما بي زما كريستا با شي يا كركچيو دو wani abun bauta da ke bautata wa koma bayan Allah zuwa ga Allah kai ya kadaita ibadar sa gare sa annabi ibrahim sai bi zama daga cikin wanda suka yi shirka da Allah ba sai yace qulu amanna billahi Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da al'umman ka da baki daya sun ce Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun shi qur'anin nan tsatarwa ne gare ka da kuma al'umman ka to ku gaya musu amanna billahi mu musulmai mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da duk abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim duk abin da Allah ya saukar zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaquba da kuma annabi yaqub wal asbaf da kuma al asbaf sune ake fassara su da ƴan uwan annabi yusuf ko kuma kabila daga cikin kabilun banu isra'ila za mu zo bayanin sa ɗaya bayan ɗaya wa ma utiya musa kuma abinda aka ba annabi musa na taura mun yi imani da shi cewa Allah ne ba shi wa isa abinda aka ba annabi isa dan maryam shine injila shi ma mun yi imani da shi wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da duk abin da aka ba annabawa daga ubangijinsu mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambantawa ɗaya daga cikin su dukkan su annabawan Allah ne kuma mun yi imani da su wa nahnu lahu muslimun kuma mu ga ubangiji masu cikakken miƙa wuya ne zuwa ga Allah to bari mu dauke shi ɗaya bayan ɗaya nan umarni ne Allah ya bada yace ku ce kun yi imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu al-imanu bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatillah al-imanu bi uluhiyyatillah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wannan sune rukunai sai kai imani akwai Allah saboda akwai wanda ma ba shi yadda da Allah ba gabaki daya irin su Karl Marx irin su Aristotle irin su Socrates irin su Buddha irin su Confuciusia shine ake kira Confucius wanda su a China Allah ne a wurin su, shi yasa ko guncin sa zaka ga a haka yake. Yaro ne dan shekara 19 yayin aure, yana shekara 21 yana so ya zama annabi wai, sai ya saki matarsa, sai ya shiga meditation. Yana meditation shine khalwa, daga nan sai ya samu aspiration, ya samu ana inspiring insa, sai ya samu ilhama, daga nan sai ya zama annabi. Tafiya sai tafiya sai yace juz'un min al-ilah halat fihi, wani yanki na jikin Allah ya kuntalo daga sama ya shiga jikinsa sai ya zama Allah kansa. Saboda haka shi sa zaka ga ko su a China in za su yi magana akan matsalan quotation, kamar yadda zaka ce Allah ya ce, sai ka ji sun ce kung fu, wai kung fu ya ce. Kaga wannan kalman abinda suke nufi wai kung fu ya ce Allah su kenan. Saboda kung ismu kabila, suna ce ta kabilarsa, fu kuma abinda ake nufi filosof, wato philosophy. Mutum ne da bai yadda da Allah ba, bai yadda ma akwai Allah ba, shine yake da aqidan reincarnation, cewa mutum zai mutu ya fito a wani waje ya ci gaba da rayuwa, aqidarsa ce. Kuma shine zaka ga da yawa a cikin fina-finan China, zaka ga ana cewa an buga wani ganga, wani dodo ya fito irin na tsafin nan, sai kaga ya fito, ko an busa wani trumpet sai kaga wani ya fito. Saboda su sun ce akwai waken da yake da shi nasu na ƴan China, ya yi rubuce guda waƙe-waƙe guda 316, wasu suka ce da 17, wasu suka ce da 18, wasu suka ce da 19. Daga ciki akwai wanda yake da tasiri a ruhin mutum, zai mutu aka busa zai shiga ya tada wannan mutumin. Wannan aqidar su ce. To saboda haka su ba su yadda ma da Allah ba, ba su yadda akwai Allah ba, dole sai a kanka na musulmi sai ka yadda da Allah. Ina fata an gane. Shi yasa duk mai shiga ilimin falsafa sai ya tasirance da maganganun irin waɗannan mutanen. Kaga yanzu duk duniya da ita ake tutiya, in dai kana maganan psychology da kuma physiology ko kuma sociology, zaka ga wato tsagwaron kwakwalwa ake so kai amfani da shi, har zaka kai matsayin da ma kana shakka akwai Allah ko babu shi. To duka wannan tafsirin su ne, saboda su daman ba su yadda da Allah ba, sun yadda ne da kwakwalwa. Sai yace dole kai imani da annabi Ibrahim, da annabi Ishaq, da kuma annabi Yaqub, al-asbab. Anan inda Imam Qurtubi yake cewa wasibtu, kalman da ake nufi da asibtu shine al-jama'atu wal qabila, sune jama'a ko qabila, ar-raji'una ila aslin wahid, wanda suke komawa tushe guda daya. Ya kafa hujja da wannan, wa qatta'nahum ithnatay asharata asbatan umama, ce to wannan al-asbab ana nufin wato ƴan uwan annabi Yusuf, kamar yanda Abul Aliya da Ar-Rabi'u da Qatada suka ce su ne al-asbab banu Yaqub 12 rajulan, su 12, haka suka fassara shi. Haka kuma al-Khalil bin Ahmad da waninsu suka fassara, suka ce a'a, shi a wajensa fahimtar da yake yi wa kalman al-asbab, sai ya ce hum banu Isra'ila, ya ce ƴaƴan banu Isra'il, ya ce kal-qaba'il fi bani Isma'il, kamar ƙabilu ne a cikin Larabawa. To shi ma wato abinda ake nufi, ƙabila ce daga cikin ƙabilun banu Isra'ila. Allah maɗaukaki ya ce to dukkansu mun yi imani da annabawa gabaki ɗaya. Duk wanda ya ce ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ya yarda da sauran annabawa gabaki ɗaya. Duk da haka ba, ko da yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana aikin hajji, ya ce bai yarda da annabi Isa ba, saboda kristoci suna girmama shi. Wannan mutumin daga ranar da ya faɗi wannan ya zama kafiri. Ko kuma ya ce bai yarda da annabi Musa ba, saboda Yahudawa suna girmama shi, to shi ma daga ranar ya zama kafiri. Allah baya karɓan addinin musuluncinsa, dole sai ya yi imani da su gabaki ɗaya. An ce min lokaci ya yi, a nan ya kamata mu dafa aya, idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu ɗaura daga wannan gaba da kuma ragowar bayanin da ke ƙarƙashin wannan aya. A madadin Sani Dauda Foundation, wanda Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwan zazzau babba ya ɗauki nauyin fitar da wannan sako zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mata da alkhair ya yi albarka da dukiyarsa ya kuma yi albarka da zuriyarsa ya karɓa masa a matsayin ibada ya biya shi da gidan aljanna mu kuma da muka karanta muka saurara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ayyukanmu ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira mu ma ya saka mana da gidan aljanna kamar yanda ya hada fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ya yafe mana kurakuranmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk